يصلونها في مواقيت يصلونها في مواقيتها بحدودها ورقوعها وسجودها مغانا دا اكي تودن دا سكي تيكا صلا سوني متانان دا سكي ينتا الوكا تنتا الوكا تن صلا يأي سيتا دا كما دكا ننكا ادو دي دا دوكو كنتا دا رقوع انتا يد يكي دا سجود دا سجرة يد تكي احاكا سكي غباتا دا صلا سوات النباين الله وقيل الدوام ما ليتي a wani wuri ma an ce ma'ana haka shine suna dawwama akan salla summa satakunul a'da wal khushu'u fiha a haka ne gaban jikin su suke sabawa ya zamanto su sun saba da haka kuma kullun suna cikin aikata ta kamar yadda Allah ya nema su a gargashin waga aya ya ku ɗan uwa maliman tafsiri sun yi mana nuni zuwa ga wata mas'ala mai muhimmanci menene wannan mas'ala ya zama wajibi akan mu da ni da kai da ku mu dukan mu mu kiyaye sallah a cikin lokacinta kada mu dinga jinkirtar da sallah dalilin wasu abu na duniya wannan ba daidai bane ashe haka kuma in muna yin sallah mu dinga cika ta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya mana kuma yace mu yi saboda mi wannan yahi kamar yahi a ce kullin kana yin sallah amma kuma baka cika ta daidai wannan shi ma baya da amfani annabi sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi wata rana sai aka ce mishi ayyul amali ahabbu ila Allah ya kai manzon Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata gare shi wani aiki ne Allah ya hiso a gidan duniya wani aiki Allah ya hiso qala sai annabi yace as-salatu ala waqtiha yin sallah akan lokacinta shine babban aikin da Allah ya hiso ga bawa a cikin gidan duniya a karkashin haka ya ku ƴan uwa karkashin waga aya har yanzu dai sai mu koyi darasi cewa alqimatul haqiqiyya lil amal fil istimrariyya aikin da yake daraja a wajen Allah ya kima shine aikin da ake iya yin shi yau ayi gobe ayi jibi da sauransu aiki ne wanda kullun ana iya yi babu damuwa kenan mu kiyaye a nan wurin mu kiyaye mi aikin da in muka yi shi gobe kuma ba za mu iya sakewa ba misali kace yau da dare sai na yi sallah raka'a 500 misali kuma kai tayi har gari ya waye kaga dai goban an ce ka sake kaga dai da wahala ka sake dawowa kuma ka sake wannan sallah ashe gara wanda zai yi raka'a 2 in dai ta neman lada ce yi raka'a 2 ya roki Allah ya koma ya kwanta wannan yahi saboda gobe ma yana iya yi jibi ma yana iya yi haka har zuwa wani lokaci kenan aya ta 24 Allah tabaaraka wataala sai yace wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum wadannan mutane da Allah ta'ala ya ci gaba da sifanta mana su wanda Allah ya hore su ya ba su dukiya kuma suke hudda haƙin Allah Allah ya musu yabo na musamman anan ma sai yace mi wallazina hum fi amwalihim Allah ya bayyana cewa wadannan mutane ko a cikin dukiyarsu haqqullahi ta'ala suna ba da haƙin Allah ta'ala a lokacin da Allah ta'ala ya ce su bada fa wasafahum Allah sai siffanta waɗannan mutane bi an ja'alahum fi amwalihim nasiban mahdudan sai sanya a dukiyoyinsu wani gwargwadon wani lissahi na musamman wanda shine Allah ya ce su bada shi ga talakawa kuma suke badawa kenan a nan wurin kuma in muka diba littahi na Mala Ibn Kasir karkashin waga aya Mala yake cewa ja'alu juz'an min amwalihim murattaban li zawil hajat mutanen nan wanda Allah ya yaba su sun sanya dukiyarsu ko ko wani bangare na dukiyarsu ya zamanto wannan taimako ne kawai agaji ne ga waɗanda suke da mabukata waɗanda suke talakawa ba su da shi sun sanya wannan dukiya ta je ga waɗannan mabukata wa zahir mala yace ibnu kasir yace a gaskiyar a zahiri annal murad bil haqqil ma'lum abunnihi da wannan kaso na dukiyar su da suke ba ma Allah huwa zakat al mafruda shine zakat dukiya wanda Allah ya tilasa yace duk mai kudi sai ya bada wa qila a wani wuri kuma mala yace malamai sun ce huwa sadaqa ita ce sadaka da ake badawa a cikin dukiya ba ma zakka ba sadaka ce ake badawa allati yujibu harajulu ala nafsihi, irin sadaka wada mutun yake dora ma kanshi misali don taimakon al'umma, yace ni zan dinga bada kaza misali di sahiya ko duk wata ko ko kaza, shi da yana bada domin taimaka ma al'umma domin kuma amfanin ya dawo kanshi. Anan wurin malamai na tafsiri sun yi mana nuni zuwa ga wata mas'ala mai muhimmanci ta fiqh, cewa mi ita fa zakka wajibi ce. Zakka a cikin dukiya an Allah ya bamu wajibi ce, inda sharuɗa sun cika akanta. Nan wurin babu kamar da Bature ya ce babu negotiation, sai an bada wannan. Wa fadlu sadaqa al-manduba allati yuhaddiduha al-insanu li nafsihi, haka kuma mu gane da cewa ita kanta wannan sadaka wanda mutun ya ware da kanshi yake badawa ga talakawa, to ita ma tana da muhimmanci kwarai a cikin rayuwarka da ma rayuwar dukiyar taka. A wani wuri Allah ta'ala sai ya ce wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, wadannan bayin Allah sune a cikin dukiyar su suna bada haƙi ga dukkanin mabarata, suna bada haƙin Allah kuma suna bada taimako ga dukkanin waɗanda ba su da shi. Akan haka ya ku ƴan uwa mu gane cewa shi dai imani, in mutun ya zamanto musulmi mai imani, to fa na daga wani yanki na imani shine mi kyauta, a same shi yana mai kyauta ne. Wa kasrul had, kuma a same shi baya da rowa ga bayin Allah yana taimakon su, kamar yadda bayani ya gabata. Aya ta 25 Allah ya ce lisa'il wal mahrum, wannan aya ta kwatanta mana suwa ne kamata a dinga ba wannan sadaka. Na farko as-sa'ili, waɗanda suke masu bukata mabukata, wal mahrum waɗanda suke su kuma al-muta'affif, mutanen da su ba su da roko amma kuma ba su da shi, amma ba su iya roƙon kowa kuma amma suna cikin bukata, to su ma irin waɗannan mutane Allah ya ce ana taimaka musu. Akan haka Mala Ibn Kasir karkashin wagga aya ya rawaito hadisi na Abdullahi dan Abbas, yake cewa as-sa'il allazi yashku hajatahu, waɗanda ba su da shi Allah bai ba su ba, amma kuma sun huto suna bayyana ma mutane cewa mu ba mu da shi. Wal mahrum allazi la mala lahu, wanda kuma Allah bai ba su ba, suka rihe bakin su kuma ba su da hanyar samu. Wa huwa muta'affifun la ya'rifuhu an-nas, irin wannan wanda ba su hadi sune mutanen da waɗansu ma ba su ka akai da su ba, tunani ake ma suna da shi. Fa yatasaddaqu alaihim, irin su sun hi cancanta in an tashi ba da sadaka a nemi irin waɗannan mutane a ba su. A ƙarƙashin haka ya ku ƴan uwa malamai sun yi bayani kan wata mas'ala a ƙarƙashin waga aya, suka ce dauru takaful al-ijtima'i fi himayati tabaqati da'ifa, musanda wannan haƙin Allah da ake badawa ga talakawa da ma sadaka da ake ba waɗanda ba su da hali, wallahi shine taimakon da mukan iya badawa domin gina al'umma, domin taimakawa waɗanda su kuma ba su da shi, ba su da hanya da za su samu, don haka kamar mun taimaka ma gina al'umma ne. Wata haqiqat tawazun fil mujtama, hakan in muka yi kamar mun ba da wata chance ko wata sa'a ce ga waɗanda su ba su da shi kuma ba su da hanyar samu, domin su ma ya zamanto sun dan samu wani abu da za su sa a bakin su dai alal aqalla. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisi da ya zo cikin littafi na Imam Bukhari, yake cewa laysal miskin allazi yatufu ala an-nas walakinnal miskin allazi la yajidu ghinan yughnihi wala yuftin lahu fayatasaddaq alayhi. Annabi yace in muna so mu gane mabukaci na gaske, wane ne mabukaci na gaskiya? Annabi yace ba shi bane mabukaci wanda yake bi wuri-wuri na mutane, wurin alhaji wane, wurin wane, shi ma mu gaya mishi matsalar mu da mun ya taimaka mana, wannan ba shi bane mabukacin gaskiya. Haka Annabi yace, amma wane ne mabukaci na gaskiya? Shi ne mutumin da bai samu ba da farko, shi ba ya da shi, abinda zai taimaka ma kanshi ba ya da shi, amma kuma wannan bai sa zuciyar shi ta karaya kuma yake bin mutane yana roƙon su domin ya samu. Annabi yace in muka ji labarin irin waɗanga, to mu yi gauga mu taimake su mu taimaka musu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akan haka ya ku ɗan uwa waga aya tana karantar da mu darasi babba wane ne darasi wujubul bahsi anil muta'affifin in muka tashi ba da sadaka dan ladan mu ya limku ladan mu ya kumbura sosai ya zama babba to mu dinga neman mabukata na gaske in so samu ne kahin mu bada to mu diba wanda suke mabukata domin su in muka ba su wallahi sun yi horin ciki kuma mun cece su Allah ta'ala kuma zai ba mu lada babba akan haka ba kawai duk wanda yazo mu bashi akwai wannan taimako ana ba duk wanda yazo kana iya bashi da kyakkyawan niyya cewa ni dai na bada saboda Allah amma in so samu ne mu samu lokaci da zamu bincika kuma mu iske su wanne ne waɗannan mabukata na gaskiya kuma sai mu taimaka musu Allah ya ce wallazina hum yusaddiquna biyawmiddin
wallazina yusaddiquna biyawmiddin wallazina hum min azabi rabbihim mushfiqun inna azaba rabbihim ghayru ma'mun وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ اتَّقَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ
حسبك تو جزاك الله خيراً ala rama muna godiya Allah ya saka da alkhairi dangace da waɗannan ayoyi da aka karanta mana akan shi ne aya ta farko da malamin karanta ta 26 Allah tabaaraka wa ta'ala sai ya ce wallazina yusaddiquna biyawmiddin Allah ya ci gaba da ba mu labari na sifofin waɗannan bayin Allah in muna so mu san su kuma domin mu ma mu shiga cikin su Allah ya ce su ne mummunai su dai ne mummunai waɗanda sun ba da gaskiya da ranar hisabi yawmiddin cewa sun yarda da wannan ranar tashin kiyama ba tare da sun ga wani alamu ba sun yarda sun yi imani da ita yarda kuma ta gaske ba yarda ta wasa ba yazharu asaruhu fi suluki malai ce in ma ka diba cikin rayuwarsu yau da gobe wallahi zaka ga a cikin ayyukan da suke yi da rayuwar da suke yi zaka iske lalle waɗannan mutane sun mai kauya da Allah kuma sun yarda da ranar tashin kiyama to wannan ita ma sifa ce daga cikin sifofin mutanen kwarai wanda Allah tabaaraka wa ta'ala yake ci gaba da zanawa a waga sura a cikin waɗannan ayoyi idan muka leka tafsiri na Mala Ibn Kasir Imam Ibn Kasir yake cewa ma'anar yuqinuna shine sun yi imani kuma sun yarda cikakkiya da mi da ranar kiyama da kuma sakamakon da Allah zai musu a cikin wannan rana cewa wannan sakamako shi ma gaskiya ne kuma na gaskiya ne kuma Allah zai hisabi ga kowa dukkanin abin da Allah ya halitta zai mishi hisabi a wannan rana mala yace at-tasdiqu huna laysa mujarrad qawlin bil lisan ya ku ɗan uwa mu yi la'akari mala yace gaskatawa da ranar tashin kiyama wai baya nihi kawai a baki in dinga bi ina cewa mu mun yarda da tashin kiyama koko mu mun gaskata da haka a'a malai ce ga yadda abun yake bal huwa iman bi ishri alqulub fa sadaqatuhu al'amal da harko mun san da cewa ba wani abu bane imani da ranar kiyama shine gaskata abun a cikin zuciya da harko tukun zuciya ta gaskata abun a gane shi a gaska aikace kuma na daga cikin abubuwan da zai kamata a ce muna yi shine mu yi gaugawa mu kaddamar da sadaka ta ayyuka waɗanda suke na kwarai fasta'iddu li zalika al-yawm bis-salihat mala ibn kasir yace to ina kiran ku musulmin duniya gaba daya ku yi kokarin shirya ma wannan rana ta ranar kiyama ba da magana baki ba da ayyukan alkhairi na kwarai kuyi niyya ku shirya mata a ƙarƙashin wagga aya akwai mas'ala da maliman tafsiri kuma suka yi nuni gare ta ita ce mi al-iman bi yawmil akhirah huwa rukunun rakin mu san da cewa imani da cewa ranar lahira ranar kiyama akwai ta wannan yana daga cikin gimshikai wanda suke gimshikan addini tilas mu yarda da haka inda mu musulmi ne wa tasdiqu bihi bada gaskiya da haka mala yace huwa dafi'ul akbar li tarki zulmi wa fi'l al khairati bada gaskiya da cewa akwai rana tana nan ta he wadda Allah zai mana hisabi wannan ho shine babban abin da zai iya tura mu ba tare da mun sani ba zai tura mu zuwa ga mi barin zalimci domin tsoron abin da zai faru a ranar kiyama da kuma gaggauta aikata alkhairi saboda ranar kiyama in ta zo mu samu wani guzuri mu ma da zamu tamaka da shi a hilin tashin kiyama Allah ta'ala yace wa bil akhirati hum yuqinuna a wata aya akan haka Allah yana nihin su ne mutanen ƙwaranda in an yi musu maganar ranar lahira ko ranar tashin kiyama sun sallama kawai sun mai kauya sun yarda da cewa gaskiya ne a ƙarƙashin waga aya ya ku ɗan uwa ina kiran kaina kuma ina kiran mu gaba ɗaya cewa mi annal yaqini bil akhirah imani da ranar lahira da abin da zai faru a cikin ta wallahi mu yarda cewa shine ma'auni na gaskiya wanda zai yi mi zai daidaita rayukan da zuciyoyin mu gaba ɗaya domin in ban mutuna wannan to ho mu san da cewa akwai matsala domin haka shi dan adam yake idan dai ya san babu wata doka a gaban shi ko ko babu wani abu da yake jiran shi to ha so da yawa baya tsayawa yayin abun kwarai to wannan shine babban ma'auni da ya kamata mu rike a rayuwarmu Allah kuma ya samu dace aya ta 27 Allah ta'ala ya ce wallazina hum min azabi rabbihim mushfiquna didda haka didda cewa waɗannan gabayin Allah da Allah ya zana sifofin su kaga dai sun samu yabon ubangiji kuma suna da garanti na mi Allah ya amshi ayyukansu kuma ya zai ba su lada akan haka ga sunan sifofin su tun dazu Allah yake zana cikin ayoyi amma kuma Allah ya ce didda haka fa a duniya idan zaka musu tambaya to yaya lamarin lahira wallahi zaka ga tsoro suke yi su har yanzu tsoron azaba suke amma kuma duk an musu shaida da cewa mutanen kwarai ne kuma suna tsoron Allah ya hushi da su har yanzu ashe akan haka wannan shine abin da aya ta faɗa da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wallazina hum min azabi rabbihim mushfiquna sune mutanen da kowane lokaci suna tsoron ubangijin su azaba ubangiji suna tsoranta da kuma hushin shi mala ibn kasir imam yake cewa ay khaifuna wajiluna mutane ne masu tsoro daga an tado maganar Allah su da zuciyarsu tsoron Allah take kuma suna sarewa kama qala fi ayatin ukhra ibn kasir yace kama yadda Allah ne ya faɗa cikin wata aya cikin qur'ani wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila Allah yace su ne bayin Allah nan wanda in an ce su bada haƙin Allah kuma sun bada kuma duk wata bauta da Allah ya ce ayi suna yi bakin gwargwadansu amma kuma qulubuhum wajila har yanzu zukatansu tsoro suke yi a cikin zukatansu wa hum ya'maluna salihat mala ibn kasir ya ce su ne mutanen da suke aikata aikin kwarai wa hum ma zalika yakhafun amma duk da haka kuma tsoro suke yi ala tuqbal minhum ka aje Allah bai amshi ba wannan ayyukan nasu aw an yudrikahum al'azab li taqsirihim ka aje ko a wani gehe kuma sun aikata wani abu wanda dalilin wannan abun ka aje azaba ta same su su kullun tunanin su kenan akan haka malamai na tafsiri sun mana ishara da kuma nuni karkashin waga aya cewa mi ya zama tilas mummuni ya hada a cikin ranshi a cikin zuciyar shi sammahani da kuma tsoro tilas in kai cikakken musulmi ne to ka hada biyun ga duka gaba daya sammahanin mi rahama Allah kullun ka zamanto kana tamahani rahama Allah kada ka sare da kuma mi tsoron azaba Allah amma kuma ka dinga tsoron azaba shi li Allah yaqtarul abdu bi amalihi ba dan komai ba malamai suka ce sai dan yin haka shi zai samu kada mu cika ruduwa da ayyukan da muke yi wata kila mu ga cewa mu mun yi kawai shikenan mu ɗan aljanna ne a hakan kuskure ne kenan tilas mu hada biyun domin ya zamanto ma'auni ne babba a gare mu akan shi Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa cikin wata aya daban yad'una rabbahum khawfan wa tama'an sune mutanen da yau alhamdulillah sheikh alhamdulillah sune mutanen da suke roƙon ubangijinsu a kowane lokaci in suna roƙon Allah da farko suna roƙon shi Allah ya sanya su aljanna kuma suna tsoron azaba shi wa tama'an kuma suna masu kwadayi cewa rahmar ubangiji suna santa akan haka me ya kamata mu lura akan waga aya wani darasi zamu dauka akan ta shine muka ce annal khawfa minallahi alamatun din mai tsoron Allah wannan tsoron da yake ma Allah mu san cewa alama ce ta cika imani tsoron hushin Allah da azaba Allah yana daga cikin alama cika imani wa quwwati sila bil khaliq wannan kuma yana gwada cewa alakanka da kai da Allah alaka ce mai kyau tana da kyau sosai aya ta 28 Allah ta'ala ya ce inna azaba rabbihim ghayru ma'mun mu san da cewa azaba ubangijin su ta'lil inna azaba rabbihim ghayru ma'mun Allah ya ce mala ya ce wannan ta'lil ne li sababi ishfaqihim wannan Allah ta'ala ya ka mana bayani ne saman kan sababin da yasa suke tsoron Allah kuma Allah yake tausaya musu shine cewa azaba Allah la yanbaghi li ahadin an ya'mana bai kamata a ce akwai wani mutum da zai ce ya hi karhinta ya wuce haka mahama balaga min attaqwa ko da ku imanin ka ya kai yaunin duwatsun duniyar nan to bai kamata ka ce kai ka huce haka nan shine Allah ya ce inna azaba rabbihim ghayru ma'mun kusan da cewa azabar ubangijin ku babu wani garanti ba mai garanti a cikin ku wanda zai ce ya wuce ta mala ibn kasir yake cewa ai la yanbaghi li aqilin mala yace babu wani mai hankali bai kamata ga mutum didda yake da hankali an ya amuna makaran lahi wa azabahu yahuto yace wai ni na samu garanti na Allah cewa kawai ba zai azabtar da ni ba kuma Allah shikenan ya yarda da ni inda kai mai hankali ne to bai kamata in ji mala ibn kasir bal yazallu da'iman ala alhazar mala yace ga mahuta ita ce tilas mu zamanto kowane lokaci muna kiyayewa kuma a halke muke kada mu saki jiki kama kana siddiq umar bin al-khattab yaqul kama yadda umar dan khattab sayyidina umar Allah yarda da shi yake cewa law nada munadin kullu an-nas fil janna illa wahidan la khashitu an akuna ana umar yake cewa inda a ce an samu wani mai kira da zai yi kira misali kullu an-nas fil janna illa wahidin kowa ya shiga aljanna sura mutum ɗaya kawai shi kadai ne bai shiga ba aljanna Allah ya ce la khashi Umar ya ce afwan la khashitu da inda an samu haka a lokacin cewa wallahi a zuciyata zan yi gudun ka aje a ce ko ni ne ka aje a ce ko ni ne di ba ka ga irin imanin Umar di ba ka ga irin adalcin shi di ba ka ga kasancewar shi sahabin annabi har ma mutum ne wanda tun yana gidan duniya an ba shi labarin aljanna to amma cewa inda za a samu duk ranar tashin kiyama mala'ika ya kira ya ce to alhamdulillah jama'a kowa ya shiga aljanna duk mutanen duniya amma sauran mutum ɗaya kawai shine bai shiga ba shi ko wuta za a sa shi Umar ce wallahi mun shiga ba gudu zan yi ka ajiya ce ko ni ne akan haka ashe anan akwai darasi babba dangance da wannan hadisi wanda Ibn Kasir ya kawo mana malaman tafsiri suna ƙara bayani karkashin waga aya sun ƙara haske suka ce at-tahzir min amri makarillahi wannan aya tana jan hankulan mu ne jan kunne ne a gare mu cewa wallahi mu kiyaye hadawa cikin hushin Allah mu yi kokari mu kiyaye haka wa huwa minki minki ba'iril qalbiyya allati tu'addi lil ghururi wal halak domin wai mutun ya saka a ranji cewa ni shikenan na tsira a wajen Allah wannan yana daga cikin manyan matsaloli na zuciya da kuma zunubai manya a wajen Allah wanda suke hankada mutum zuwa ga girman kai da kuma a ƙarshe ya fada cikin halaka domin ka sa a kanka kai shikenan ko an yi Allah ya sauke akwai wasu wurare wanda kana samun labari guda guda cewa wai dalilin mutumin musulmi ne shi koko kawai yayi wata bautar Allah ko yayi wani salati sai a bashi a rubuce cewa ai kai in kai abu kaza to kawai ko baka yi sallah ba ma kawai shikenan ko kuma a tilas in kai wani karatu ko kai wani addu'a tana nan a rubuce ko iri kaza to kai kokari kai zunubi kwana uku domin ka samu equilibrium ka daidaita kaga irin wannan baya da tushe babu wani tushe da za a kawo saboda di ba ka ga su Umar an gaya musu magana aikata lada wanda tun kana duniya a aiko message a ce gashi nan Allah ya yarda da kai ta hanyar ma'aikin Allah ya ce maka kai kana cikin yan aljanna, me ya maka saura? Nayi imani mutane yanzu ne caje ni na samu garanti kawai shikenan, barin ya abinda naga dama ka gani. Amma haka bai sa ba Umar ya dawo yake yarda da kanshi cewa shi ya aminta da kanshi, ya san Allah bai mai azaba. Amma a yau kana samu irin wannan, Allah ya shirye mu, Allah ya samu gyara. Aya ta 29 afwan, karshen waga aya darasi da ya kamata mu koya babba, dubara da ya kamata mu yi a rayuwarmu jama'a, duk lokaci zuwa lokaci mu dinga ma Allah istighfari, mu dinga neman gafarar Allah. Ba sai an yi wani abu kawai mu dinga neman gafarar Allah, domin mu bamu san ba a wajen Allah menene sitacin mu, menene halin da muke ciki. Haka kuma mu ƙara manne ma Allah ta'ala ta hanyar bauta mishi da kuma ƙara gabatar da ayyuka na ibada. Wannan shine hanya ta neman tsira, kuma a haka ne za mu tsira a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ya sa mu dace. Aya ta 29 Allah ya ce wallazina hum lifurujihim hafizuna. Allah ya ce har yanzu dai ga sifofin waɗannan bayin Allah da nake so in gane su, su ne mutanen da suke da kare kai, suke da kame kai, waɗanda mi suke kiyaye a gabansu, waɗanda ba su afkawa cikin zina kuma ba su afkawa cikin haram wanda Allah ya haramta. A haka da suka kare kansu, Allah kuma sai ya kare su, Allah sai ya kare su da mi daga fadawa cikin zina da kuma abubuwan da suke makamantan zina na haram, Allah sai ya tsare su. Me ya kamata mu lura anan ya ku yan uwa, shine cewa abubuwa da suka shahi saban Allah na zina ba dubara mu bace wani bi take hudda mu daga cikin su. Amma in muka tashi muka tsaya muka kare kanmu muka daina duk wata mu'amala da ba ta da kyau, to Allah sai ya dauki sauran, shi kuma sai ya kare mu. Sai kaga an yi abun sai a dinga mamaki yaya aka yi shi ko ba ya huta kaza. In ka dauka ai irin yanayin ne Annabi Yusuf ya fada a ciki da shi da matar sarki wannan, wanda babu hanya da bata buba domin ta sashi cikin ya fada cikin wannan yanayi. Amma da yake ya tsare kanshi kuma Allah sai ya kare shi kwata-kwata, kuma sai aka yi abun kuma bai fada ba. To mu sa kanmu mu dukanmu idan muka dauki hanyar Allah muka yi riko da al'amari kyakkyawa hanya, to Allah fasi ya dauki nauyin kare mu gaba daya. Allah ya sa muna ciki. Malam Ibn Kasir yake cewa ai kafuna laha amma haramallahu, waɗannan mutane su suka fara tsare kansu daga abinda Allah ya haramta tukun. Fala yad'unaha illa fil mawdi'i allazi abaha Allahu lahu, ba sa amfani da irin wannan yanayi sai ta hanya Allah da ya halatta musu, ita suke bi sai su amfani da irin wannan yanayi. Kenan ba sa fadawa abinda Allah ya haramta sai dai ta hanyar da Allah ya halatta. Wa hadha min a'zami asbabil falah, in mutun ya samu kanshi a haka, inji malam Kasir Ibn Kasir yake cewa to alhamdulillahi wallahi ya dauko hanya babba ta samun tsira. Idan dai ka iya kare kanka ka roki Allah, to Allah zai kare ka, kuma wannan ita ce hanya ta tsira babba. Akan haka malaman tafsiri sun mana bayani da karin haske karkashin waga aya, suka ce mi mu lura da kyau, ya zama tilas wajibi akan dukkanin musulmi ya zamanto mai kare kai, ya zama yana kare kanshi, ya haramta ma kanshi zina, ya haramta ma kanshi duk wata fahisha, duk wata alfasha da ake yi, to ya zama wajibi akan shi ya daina kuma ya hana kanshi yin haka. Wujubu saddi zara'i almu'addiya ilaiha, ba dan komi ba, dan saboda a dauki mataki wanda zai hana akai ga fada cikin waɗannan ayyuka da ba su da kyau. Malam Ibn Kasir malaman fiqh suka ce na daga cikin shi ga hanya guda babba, ghaddul basar, mu tsare idanuwan duk abin da muka hango wanda baya da kyau mu yi kokarin kauda kai, ko a hili ko a cikin salula ko a cikin menene abin da baya da kyau na sifofi ko kuma na wasu mu'amala ko ta alaka mara kyau, mu haramta ma kanmu shi kawai mu janye. Wannan shine babba hanya da ya kamata mu daukar ma kanmu. Allah ya ce cikin wata aya, ulil mu'minina yaghuddu min absarihi wa yahfazu furujahum. Allah yake umarni ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ga yama sahabbai, ga yama mummunai wanda suka yi imani da Allah, su kanye idanuwansu, su kauda idansu, min absarihim, su kauda idansu gami ga kallon abubuwan da suke haramun ne kuma abubuwan da suke ba su halatta ba su da kyau. Wa yahfazu furujahum, ga ya musu dai annabi har yanzu ya zama wajibi akan su kowa cikin su ya kiyaye gaban shi domin kada ya je ya fada cikin zina ko ya afka cikin abin da Allah ya haramta ya zama wajibi mu kiyaye wannan akan haka darasi da ya kamata mu dauka karkashin waga aya ya ku yan uwa shine mi tsarkaka al'ummar musulmi ai a duniya muka diba babu wata al'umma da take da tsarkin al'ummar musulmi babu su duk addinan duniya gaba daya in muka diba mun yi su garanti wajen tsarki na fada na rishin fada zina domin wasu addinai su ba su ma dauki mataki akan haka ba amma addinin musulunci shine ya tsaya da dokoki wanda in muka bi su duk fami din da ka shiga gida ka iske duk mutumin da zai fito da ciki dan halaka ne kuma ta hanya aure ya ka same shi amma sauran al'umma ba ajima ba ke huddo ilimi na lissahi na statistic wanda tabbas an yi bincike kan haka na saurare shi saman kan Al Jazeera cewa masu bincike na ilimin zamantakewa dan adam sun gano da irin kasa su France irin kasa France misali kasa ce wadda a kadan abinda aka yi lissahi shine 65 cikin 100 na al'umma kasa duka diyan zina ne wai a irin auren su da ake yi na can ba a yi ba irin shi aka yi su tunda su ai auren su ba na musulunci ba auren kanshi ma ai duka dai tahiya duka bugo daya ne to shine wajen kashi 65 cikin 100 ba a yi ba irin wancan auren aka yi su to ka gani alhamdulillah wallahi mu ma Allah godiya Allah da ya kawo mu cikin waga al'umma ta musulmi wanda mu kanmu mun san cewa mun huce irin wannan abun kuma muna da tsarki dangance da irin haka shine darasin da ya kamata mu koya cewa tsarkaka al'umma musulmi ba komai bane tana farawa daga mutun ɗaya tukun kowa sai ya hana kanshi ba wai cewa za a yi mutun sai ta bi prive in kaga dama ka aikata abin nan wannan shegantaka ne fi sabilillahi ba daidai bane ya kamata kowa ya hana kanshi irin fada irin cikin waɗannan mummunan hali da ba su da kyau kuma dukkaninmu kowa sai ya kange kanshi kowa sai ya kame kai lokacin ne tsarkin nan namu na al'umma musulmi zai dawwama za a ci gaba da samun shi a tare da mu aya ta 30 Allah ya ce illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin in musulmi suka kare kansu daga fada cikin zinace Allah ya ce amman ga hanya ita ce illa ala azwaji sai dai in aure za su yi ba lahi bane aure yana halatta alaka tsakanin mace da namiji haka Allah ya ce aw ma malakat aymanuhum ko kuma abinda damar su ta mallaka na daga mi na daga bayi ko su arma ko kuma cikin kuyangi nasu wanda a yau bance ba akwai irin waɗannan bayi irin waɗannan kuyangi kenan wannan abin da yake nan shine magana ta aure sai ta hanya aure fa innahum ghayru malumin Allah ya ce in suka yi haka wallahi babu lahi akan su ko guda in dai ta hanya aure ne babu wata matsala ko guda Malam Ibn Kasir yake karin haske akan haka yace laula alaihim fil istimta bima ahalla Allahu lahum wa hadha tanbihun an al islam dinul fitra Malam yace mudiba da kyau Allah ta'ala ya haramta a wani gehe amma kuma a wani gehe sai ya haramta sai ya halatta ya haramta kada a yi ta hanyar ba daidai ba amma kuma sai ya halatta ga hanyar daidai kuma yadda ya kamata a yi wannan fa mala yace babba aya ce gare mu gaba daya saman kan wallahi addinin musulunci addini ne na hankali kuma addini ne na tsari in ba dan haka ba to wani addini ya irin wannan nan saboda haramun ne ka kuyi kwata-kwata bai dace ba amma ina yake zama halal ku zo ga hanyar halal sai kuyi kenan anan wurin mala yace aya ce babba yabihu at-tayyibat domin shi Allah a ko ina inda abubuwa suka zama na halal ba matsala to yana halatta su wa yuharrimu al-khaba'ith kuma yana haramta ayyuka waɗanda suke munana ne ba su da kyau wannan shine musulunci a maliman fiqhu maliman tafsiri sun yi bayani cewa aure Allah ta'ala shine ya halatta shi ya maida shi hanya ta gaskiya ta shari'a wanda za a yi mu'amala tsakanin mace da namiji lisakani wal mawadda domin Allah ya san shi mutum dan adam yana buƙatar nutsuwa ko kuma yana buƙatar soyayya wa takasirul umma kuma Allah ya san dan adam yana buƙata ayyafa domin ya tabbatar da nau'in shi ya ci gaba da rayuwa a duniya Allah ya ce cikin wata aya wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum Allah ya ce ku aura daga cikin ku aura a cikin ayama minkum wassalihina ku aura daga cikin waɗanda suke mata a cikin al'umma ku aura waɗanda suke mata waɗanda suke musulmi waɗanda ba su da kafirci wassalihina kuma haka su ma mata su armi maza waɗanda suke salihai daga cikin bayi na Allah tabaraka wa ta'ala a nan wurin sai mu gane cewa daidaito da yake da kwai a cikin biyan bukata ta dan adam ya kamata mu daidaita biyan bukatar mu da muke so ta dabi'an da kuma abin da shari'a yake ba kawai daga bukata ta taso mutun sai ya afka cikin haramu a mu daidaita da shari'a fa man ibtaga wa ra'a zalika fa ulaika humul aduna Allah ya ce amma duk wanda suka kebe bayan waɗanga dokokin da na faɗi bayan hanyoyin ga da muka zana sai suka kirkira ma kansu wata hanya daban to Allah ya ce fa ulaika humul aduna sune mutanen wanda suka dar makiyayya da Allah da su da Allah makiyan Allah ne su haka Allah ya kwatanta su Mala ibn Kasir ya ce ai faman talaba ghayr az-zawjat wa malakatil ayman duk wanda ya nemi hanya ta aure hanya ta biyan bukata afwan ba ta hanya auren mace ba ko kuma ta hanya kuyangi din nan da muka zana kama irin su aikata zina ko kuma irin su aikata liwadi ko kuma maɗigo da sauransu min al-fawahish daga cikin alfasha wanda muka sani a yau faqad ta'adda wannan hoyayi yayi adawa ga Allah ya ja Allah adawa wastaujaba al-uqubata wanga kuma akan haka Allah ba zai kyale shi ba Allah sai ya mai uquba wannan shine abin da yake nan Allah ya kare mu darasi da ya kamata mu koya anan shine mu dauki aniya ta kware cikin mi biya dokokin Allah ta'ala domin mu kare kanmu mu kare zuriyar da zan mu aiwa daga fada cikin mi kazamta kada mu aihi zuriya wadda take kazamtattar zuriya tilas mu ruko da dokokin Allah mu sa aniya Allah ya ce wallazinahum li amanatihim wa ahdihim ra'una Allah ya kara bada sifofin su waɗannan mummunai bayin Allah har yanzu cewa allazina hum li amanati mutane ne idan suka yi amana idan aka ba su amana wa ahadihim ko suka dauki alƙawali to suna cikawa daidai da yadda aka yi sharadi da su suna cikawa hakan sawa'un kana ma allahi amana da alƙawali ya kasance tsakanin su da Allah ko tsakanin su da mutane to ba bambanci cika ta suke yi kawai akan haka ibnu kasir yace ma'ana wa ga aya shine iza utminu lam yakhunu sune bayin Allah da in aka musu amana to ba sa cin amana wa iza ahadu lam yaghdaru in ku aka yi musu in suka dau alkawali gaban mutane to ba su yin tirishe ma'ana ba su yin ƙarya saman kan al'amari wa hazihi min sifatil mu'minina alkamal wannan sune daga cikin sifofin mu'minan gaskiya cikakkin sifofi wanda aka san mu'mini da shi wa zidha min sifatil munafiqina Mala ibn Kasir ya ce amma in ka samu sabanin waɗanga sifofi da Allah ya zana to mu san da cewa wallahi mai yin su munafiki ne kawai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ayatul munafiqu salasa ayoyin munafiki guda uku ne alamun munafiki su uku ne kawai alamun shi na farko iza hadasa kazaba in yay zance sai ka iske zancen shi akwai ƙarya a ciki wannan alama ce ta munafiki ji annabi sallallahu alaihi wasallama wa iza wa'ada akhlafa in kuma yayi alkawali zai abu kaza sai ka iske ya saba alkawali wa iza utmina khana in kuma aka mishi amana to sai ya ha'inci mutane akan amanar da aka mishi akan haka wani darasi ya kamata mu dauka karkashin wagga aya dani da ku gaba daya shine al-amanatu hiya asasul istiqrar al-mujtama wallahi in muka zamanto masu amana mu duka gaba daya mu to kamar mun taimaka wajen kwanciyar hankali da zaman lahiyar al'umman mu ne domin riko da amana shine na farko wajen tabbatar da adalci da kwanciyar hankali na al'umma wasiqatun nas bayna ba'dhum ba'da kuma mun taimaka har yanzu dai wajen mi wajen yarda da take wanzuwa tsakanin mutane zuwa ga junansu mun taimaka mutane yanzu kowa zai yarda da kowa zaman lahiya zai faru aya ta 33 Allah ya ce wallazina hum bi shahadatihim qa'imuna Allah ya ce har yanzu dai mummunan nan na kwarai ga sifofin su dai har yanzu suna ci gaba yu'aduna shahada bil haqqi in suka yi shaida in aka tambaye su shaida kan wani abu a cikin mutane wallahi gaskiya suke faɗa gaskiya suke faɗa sama da saboda wannan Allah shine ya ce mu yi haka ya ku ƴan uwa akwai wasu matsaloli da suke faruwa a rayuwar tamu ta yau wanda ake in ka bibiye su ka karance su sai ka gane ni a ƙarshe mutanen wanga zamanin mafi yawansu sun yi so su yi kasa ji kunyan mutane amma kunyar ta Allah su ba ta cika zo musu a kwalluwa ba saboda mi ba a jima ba akwai wani bawan Allah wanda yake bani labari shi yana da aboki kuma aboki yana so ya yi aure kuma wannan aure da zai yi yarinya da za a aura din shi wanga bawan Allah ya santa to irin wannan kakan dan yi bincike kafin kai aure to sai ga wanga shi tunda abokin shi ne na kusa da shi me zai hana ya tambaye shi sai ya tambaye shi yace mishi wani da Allah mai kake gani dangance da halayen wanci domin ina so in Allah taimaka in da rabon za a yi aure to ina so in aure ta shine yake ga mun shi abokin cewa to da ya tambaye shi Allah yana gani sai ga kare hana zumunci kuma kuma kare hana aikin alkhairi shi ana shi fahimta in ya faɗi gaskiya kamar ya hana aikin alkhairi alhali shi ko a haka din ne ya hana a yi aikin alheri ko ba haka ba ne tunda Allah ya ce a cikin shaidanmu mu zamanto masu gaskiya kai ba ka da laihi dangance da halayen wannan yarinya abin da ta aikata kai ba kai ka ce ta yi ba kuma kai ba laihinka ba ne bakinka dai ce aka yi faɗi gaskiya mai ka sani kan abu yanzu in ka faɗi ƙarya ka ba da shaida ta ƙwarai Allah sai ya kyale ka ko kuma abin da shi wancan bawan Allah zai iske na halayen marasa ƙwarai da kuma abubuwa na rashin kirki ina za ka sa wannan lamari wane ne sanadiyya kan haka kenan a haka sai mun kiyaye ya ku ƴan uwa cewa wallahi saman kan komi in dai an nemi shaidar mu to wallahi mu tsaya kan gaskiya kawai Allah shine masani kuma shi zai taimaka saman abin da muka faɗa ya zamanto haka din shi yafi a gare mu da mu tahi mu kirkira abin da ba gaskiya bane mallai yace mallai ibn kasir ya ci gaba da cewa li'anna al-qiyamu bi-shahada himayatu lil-huquqi wa mana'a liz-zulm musan da cewa hadin shaida ta gaskiya akan mutum kamar ka kiyaye haƙƙi ne ka kiyaye haƙƙi na waɗanda suke mu'amala da shi haƙƙin suka kiyaye kuma mana'u liz-zulmi kuma ka hana zalunci ya afku a cikin wannan mu'amala tasu amma in ka rihe ka ba da dama a ci gaba da cin haƙƙin mutane kuma a ci gaba da aikata zalunci wanda Allah ya haramta shi akan shi shima kuma ya haramta akan mu gaba daya yin haka ba daidai bane a wata aya Allah ya ce wa man yaktumuha fa innahu asimun qalbi wanda duk ya boye gaskiya yake hodinta Allah ya ce ya aikata zunubi duk da a cikin zuciyar shi ne haka to wallahi ya aikata zunubi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wani darasi muke koyo a karkashin waga aya ya ku ƴan uwa al-adl asasul mulk shi dai duk wani mulki ko duk wata mu'amala tsakanin mutane gimshikin da ake girkata akan shi shine adalci in ho babu adalci akwai matsala wal mu'minu huwa harisun diyan da mu'mini yake san da cewa shi kuma mai gadi ne na mi na wannan adalcin a doran kasa ya kamata ya ci gaba da gadin shi da wanzar da shi domin ya tabbata a doran kasa ta hanyar gabatar da shaida ta gaskiya akan komi aya ta 34 Allah ya ce wallazina hum ala salatihim yuhafizuna anan wurin shine Allah ya ce karshen sifofin da yake zanawa a karshe sai ya ce mi su ne mutanen da suke kiyaye sallah a lokacin ta kuma suna yin ta kamar yadda aka ce ai lakin bi lafizil muhafaza ba'da an badaha bi lafizil dawam anan wurin sai aiki da kalima ko kuma lafazi na kiyaye sallah bayan a can baya kuma ya ce su suke dawama akan ta ba su hasawa ashe duka biyun Allah ya aiki da waɗannan lafuzza mallai ibn kasir ya ce ibtada'a bi zikris salati a waga aya Allah ya fara bayani da ambaton sallah ne wa khatama biha li bayani fadliha kuma ya kawo karshe hallo ya kare da bayani kan sallah domin nuna muhimmancin ta a cikin rayuwar musulmi cewa tana da muhimmanci wal muhafaza huna hiya ri'ayatuha fi awqatiha kiyaye sallar da Allah ya ce ayi shine ayi ta a lokacin ta kuma a kiyaye rukunnanta da sunnoninta da dukkan hanyoyi da ake bi a gabatar da sallah mai kyau. Akan haka sallah mu gane cewa ita ce babban ma'auni ko kuma babban abin da ake diba a wajen bawa domin a tabbatar da imani shi. Wa bi qadaril muhafazati alaiha, in ku aka samu musulmi yana kiyaye sallah sosai sosai tasluhu sa'irul a'mal, to ayyukan shi saura ma duka gyaruwa suke. Ulai ka fi jannatin mukramuna, waɗannan mutane su ne Allah ya ce to in kuna neman wane ne dan aljanna to ga su nan wurin, sakamakon su kawai aljanna ne. Saboda mi dalilin waɗannan sifofi masu kyawo wanda Allah ya zana? Allah zai sa su aljanna ta hanyar mi? Ta hanyar girmama su. Kamar yadda ka san a nan duniya, in kana ma'aikaci ko ko wani ɗalibi, in kai aikin ƙwarai, za a tara mutane gaba ɗaya a zo a kawo taimako sakamako a karanta, a ce kayi abun ƙwarai, kuma a baka shaida takarda mai gwada cewa kai mutumin ƙwarai ne kuma kayi aikin ƙwarai, to haka shigarsa aljanna zai kasance. Allah sai ya musu shaida kuma sai ya girmama su a gaban mutane tukun su wuce su shiga aljanna. Malam Ibn Kasir ya ce ai kad hasalu lahumul amanu min alfazai, daga wannan lokaci Malam Ibn Kasir ya ce wannan mutane sun ho samu nutsuwa daga dukkan wani tsoro da ka sani, ya kare shikenan. Wanalu ala darajati, daga rannan kuma darajar su ta daukaka shikenan, an kare. Fahum mukarramuna bi anwa'il lazzati, Allah zai kare girmama su ta hanyar ba su da dukkanin waɗansu abubuwa na jin daɗi da more ma rayuwa. Wa bima yarawnahu min ridwanillahi, da kuma a hili za su ga cewa eh lalle tabbas yau fa Allah ya yarda da mu, mun samu yarda Allah. Akan haka abinda muke iya dauka na darasi karkashin waga aya da ni da ku yayin uwa shine mi anna ta'abu fid dunya, cewa diya da gajiya za mu gaji a duniya ta hanyar mi? Ta hanyar bautar Allah, ta hanyar neman halal, ta hanyar rayuwa ta ƙwarai a duniya. To mu san da cewa akwai hutun yana can gaba, nan mun gaji ko, to akwai hutun yana can gaba, shine mi? Girmamawa ta Allah da kuma samun aljanna wadda Allah zai taimaka mana da ita. Don haka kan mu damu da mi? Da wannan gajiya da wannan abubuwa na wahalhalin duniya, mu maida kan mu cewa akwai hutu yana can gaba insha Allah ta'ala. Bismillah.
Fama lillazina kafaru qibalaka muhtin عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراء كأنهم إلى نصب يوفدون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.
جزاك الله خيرا. Muna godiya da rahma, Allah ya sa albarka. Aya ta farko da mala ya karanta ya ce Allah ta'ala ya ce famalillazina kafaru qibalaka muhtiina, a nan wurin Allah tabaraka wa ta'ala yana ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana ba shi haƙuri dangance da waɗannan kafirai waɗanda suke gaugawa a cikin lamarinsu, suna zawa gaban annabi sallallahu alaihi wasallama kuma suna yabon kansu, suna gwada cewa su ma wata tsiya ne, kuma suna izgili da kuma ƙaryatar da abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗa. Shine Allah ya ce famalil lazina kafaru qibalaka muhtiin. Malam Ibn Kasir yake faɗa cikin littafin shi karkashin waga aya ai fama bali haula'il mushrikina allazina kafaru bika ya Muhammad. Allah yake tambaya wai yaya ne menene lamarin su waɗannan mushrikai waɗannan kafirai ya kai annabi waɗanda suka ƙaryata da ayoyinmu, yaya ne lamarinsu yake? Yasra'una ilaika, suna gaugawa zuwa wajenka. Yamdahuna anaqahum, suna yabon kansu a wajenka. Ai musri'ina, kuma suna gaggauta lamari. Walakin laysa lil istirshad, suna yin haka ne ba dan neman hanyar mahuta ko kuma neman sanin gaskiya, a'a, ballil istihza'i, suna yi ne domin izgilanci a gare ka kai annabi Muhammadu haka ibnu kasir yace akan haka Allah ta'ala ya faɗa cikin wata aya daban yake cewa muhtaina ila da'i yaqulul kafiruna haza yawmun asir ranar da Allah tabaaraka wa ta'ala ranar kiyama wurin da Allah tabaaraka wa ta'ala zai kama su kafiran nan da kansu zaka ji suna fadi eh lalle wa garana ita ce rana mai tsanani mu kuma bamu kasance mun yi kiyaye ba eh kahin zawwata aya ta 37 Allah ta'ala yace anil yamini wa anil shimali izin akan haka suna zo maka ba'duhum anil yamin wa ba'duhum anil shimal wadansu daga damarka wadansu daga hagum dinka mata jama'a suke zawa a rarrabe haka suke zawa kuma su gewaye ka suna wannan aiki ibnu kasir yace ma'ana kalimatu izin shine mi jama'a jama'a daban-daban haka suke zo maka wattihadiha izza alhali inda ku sun zo a hadama watakila da sun yi mutunci da sun yi izza yastahzi'una bil wahyi in suka zo wajen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da harko izgili suke yi da dukkanin wani wahayi da Allah ya sabko mishi sai su yi izgili wa bi rasuli sallallahu alaihi wasallam kai shi ma annabin ba su raga mishi ba shi da kanshi shi ma izgili suke mishi akan haka akwai mas'ala tarkashin waga aya wanda malamai suka yi nuni gare ta ita ce mas'ala ta ilimi kuma ta lugha suka ce a cikin waga aya fihi wasfun daqiq litajammu'il bashari al-ashwa'i al-qa'im ala al-ghawga'iyya wa laysa al-nizam wannan aya ta kwatanta mana cewa wawayen mutane har kullun in suna buƙatar wani abu za su zo ne a ciccire a rarrabe kowa yana magana suna sakarci wannan shike gwada mi ba su da tsari kuma kullun haka ne tsarin su yake babu wani abu mai ma'ana a ciki ashe ko inda za su yi tsari ayi nizam misali a tattara wasu su a aika wakilai koko a zo tare a saurara tare a saurara da yahi amma su ba su iya haka ba sai su zo ta ko ina suna maganganu daban-daban aya ta 38 Allah ta'ala ya ce ayatma'u kullu mar'in minhum an yudkhala jannata na'im wannan Allah ta'ala ya yi tambaya ne amma tambaya wadda ba wai ba a san ma'anarta ba ana so a tabbatar da abin da ake so a yi tambaya a kan shi shine ake cewa istifham inkari shin wai Allah yake tambaya waɗannan kafirai wai su ma a haka din suna tunanin Allah zai sa suna kwadayin Allah ya sa su aljanna